sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Kamar shirin ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 14 ga watan Oktoba. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba Falasina kusan sa'o'i 6 su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza gabanin harin da ta yi sojojin Isra'ila su kai ta ƙasa. Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da daukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da jajjakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ila ke shirin kaiwa Gaza. A bayanan da take fidda duk rana game da mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa dakila duk wani kasuwanci da Ukraine ke yi a tekun Bahar Aswad ba zai amfani Rasha ba.
Kanan labaran kenan idan shirin ya shiga jiwa Afirka wato Najeriya. Za ku je da jami'an sojin Najeriya suka samu nasarar kubutar da mutane sama da 10 da yan bindiga suka yi garkuwa da su a ƙauyukan jihar Kebbi. Za kuma a ji cewa majalisar dattawa ta yi kwaskwarima ga dokar hukumar kula da zuba jari ta ƙasa wacce aka fi sani da NSIP da nufin mayar da hukumar fadar shugaban ƙasa daga ma'aikatar agaji da rage talauci ta ƙasar. Duk da dai masani a fannin zamantakewa dan adam na ganin abin ba zai canza zani ba. Sai kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Ciki kuwa har da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a shakashan farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba Falasina kusan sa'o'i 6 su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza yayin da dubban mutane suka bar gidajensu bayan da aka fada sanarwar su fice daga yankin gabanin harin da ta yi sojojin Isra'ila su kai ta ƙasa. Ku bi umarninmu ku koma daga kudancin wadi Gaza a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila ta IDF Richard Hedge a yayin wani taron manema labarai a yau Asabar. Yana mai bayyana cewa waɗanda suka tsaya arewacin wannan yankin ta yi su fuskanci hari daga Isra'ila. Jami'an rundunar IDF sun kuma fadawa mazauna yankunan arewacin ƙasar cewa suna iya ci gaba da tafiya zuwa kudu ta manyan titunan yankin a yau Asabar ba tare da wani abu ya same su ba har zuwa karfe 4 na yamma. Da safiyar jiya Juma'a dakarun tsaron Isra'ila sun tabbatar da cewa sun sanar da mazauna birnin Gaza da su bar wurin domin kariyar su bayan da suka lashe takoban kawar da mayakan Hamas bayan da suka afkawa garuruwa da ƙauyuka dake kudancin Isra'ila a makon jiya inda suka kashe 'yan Isra'ila kusan 1,300 da galibin su farar hula ne suka kuma yi garkuwa da mutane da dama. Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da daukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da jajjakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ila ke shirin kaiwa Gaza inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan Isra'ila da kuma masu yintar da ita a biranen Amurka. Eric Fingerhut, jagoran haɗakar ƙungiyar Yahudawa ta nahiyar Amurka ta Arewa, ya shaidawa muryar Amurka cewa al'ummominsu sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro. Amma ya ce harin da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar ɗin da ta gabata a kan Isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban. A ganawarsa da al'ummar Yahudawa a makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya yarda cewa akwai damuwa game da tsaronsu. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya shaidawa a 'yan jarida a jiya Juma'a cewa gwamnatin Amurka na aiki kafada da hukumomin jiha da na ƙananan hukumomi don ganowa tare da kawar da duk wata barazana da ka iya tasowa.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda zamu fara da rahoton nasarar da jami'an sojin kasar suka yi na kubutar da mutane da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wasu ƙauyukan jihar Kebbi da adadin su ya haura 10. 'Yan bindigar sun shiga yankin ne na jihar Kebbi bayan da aka fatattako su daga jihar Zamfara. Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Zamfara akan yada labarai Mustafa Jafaru Kaura shi ya tabbatar wa manema labarai cewa dakarun tsaro da ke aiki karkashin shirin hadarin daji wayewar safiyar Laraba ta wannan mako sun yi ruwan wuta ga 'yan bindiga da ke shirye-shiryen kai hare-hare a wasu wurare daga dajin Dan Sadau dake jihar ta Zamfara.
Sun samu abin da ake cewa intelligence report, Allah ya taimake su, sun samu gungun 'yan ta'addadin nan za su kai hari wasu ƙauyuka kuma suka wartake su Allah ya ba su sa'a sun kashe kusan fiye da mutum 100 na su kuma sun raunana waɗansu bila adadin masu yawan gaske.
Dama akwai 'yan bindiga da ke fitar daga daji na Dan Sadau su shiga jihar Kebbi suna addabar jama'a kuma a daidai wannan lokacin ne suka kai farmaki a ƙauyen Kanya na ƙaramar hukumar mulkin Dankuwa Sagu suka sace mutane masu yawa. Honorable Hussein Aliyu shine shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta Dankuwa Sagu.
To ashe akwai wasu daga cikin su waɗanda already suna cikin territory din mu radda ake wannan abun kwana biyu kenan na uku kenan da yanki sun zo wani ward namu da ake ce ma Kanya suka yi labari ciwon ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu na dare suka ɗauki mata da yara da sauransu wannan gari wanda ya kai mutum 18.
To sai dai tuni gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar jami'an soji sun girke jami'an soji a wani gari da ake kira Malekaci inda ta nan ne 'yan bindigar ke shiga jihar Kebbi daga jihohin Zamfara da Naija kuma nan take suka tarbi barayin aka yi arangama.
An samu wannan report din na sun shigo sun ɗauki mutane wa'ancan jami'an tsaro namu da ke bakin boda suka jajirce da haɗin kan dukkanin wa'anda suka san hanyoyin. Allah ya taimake mu sai gashi an haɗu da su a gari wanda ake ce makaran bana ta nan wurin aka samu aka haɗu da su aka fatattake su kuma dukkanin mutanen mu wa'anda suka ɗauka a wannan gari na Kanya aka kubutar da su.
Honorable Garba Jibo Kanya shine kansilan mazaɓar Kanya kuma yana cikin waɗanda ɓarayin suka yi garkuwa da iyalansa.
Inda suka yi sa'a suka wuce da matana da yara guda biyu tare da jama'a gari. Muna mika godiya zuwa ga gwamnatin jihar Kebbi zuwa ga gwamnatin tarayya sannan kuma da ƙara kokon bara cewa akwai wata ƙoha ta gehin ɗan kaɗe wanda insha Allahu in aka sake samu aka dwaɗe wannan ƙohat to da izinin Allah za a ƙara samun sauƙi na ɓaraye su rika shigowa a jihar Kebbi.
Wannan lamarin da ya sa wasu jama'ar yankin nuna murna akan matakin da mahukunta suka ɗauka.
Sunana Ibrahim Musa Wasagu. Allah ya taimaki shugabanninmu na tsaro bisa ga wannan namijin kokarin da suka yi. Allah Ubangiji ya gwada mana ƙarshen wannan fitina. Allah ya gwada mana ta wuce lahiya. Kanda Allah mun gode ƙwarai saboda irin rawar da ku kuka taka BOI ga hidimar tsaro na Dankuwa Sagu. Kanda Allah babu kamar ku. Ubangiji kuma Allah biya ku.
To sai dai duk da wannan nasarar akwai jama'ar da ke cewa har yanzu zaman ɗarɗar suke yi saboda rashin tabbas na samun tsira daga hare-haren 'yan bindiga kamar yadda wani mazaunin Sakaba Aliyu Sakaba ya bayyana. Lamarin rashin tsaro a wasu yankunan Najeriya na cigaba da hana jama'a bacci da idanu durufe domin ba tabbas ga abin da kan iya faruwa a yankunan duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madallah a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Wani mutum dan asalin kasar Chechnya da jami'an tsaron kasar Faransa ke sa ido a kansa bisa zargin tsauraran ra'ayin addinin Islam ya dabawa wani malami wuka har lahira a tsohuwar makarantarsa ta sakandare ya kuma raunata wasu mutane uku a jiya Juma'a a arewacin Faransa a cewar hukumomi. Kasar Faransa ta fadda sanarwar gargadin barazana a matakin koli kuma masu shigar da kara a bangaren yaki da ta'addanci na gudanar da bincike kan haran a daidai lokacin da ake ci gaba da tara jijiyoyin wuya a duniya dangane da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Lamarin kuma ya faru ne kusan shekaru uku bayan da wani mai tsatsauran ra'ayi dan Chechnya ya filla kan wani malami mai suna Samuel Paty a kusa da wata makaranta a birnin Paris. tun shigowar bazara ake sa ido akan maharan bisa zargin sa da tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Abinda hukumar leken asirin Faransa ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AP kenan. An tsare shi a jiya Alhamis da amsa tambayoyi game da wayoyin da yayi da aka sa ido akan su a ƴan kwanakin nan. Amma masu binciken ba su samu wata alama da ke nuna cewa yana shirin kai hari ba, a cewar ministan harkokin cikin gida na kasar Gerald Darmanin.
A gaida Amaryan Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, wannan kara a babban birnin kasar Abuja, inda majalisar dattawan kasar ta yi kuskurima ga dokar hukumar kula da zuba jari ta kasa, wacce aka fi sani da NSIP, da dafa mayar da hukumar fadar shugaban kasa daga ma'aikatar agaji da rage talauci. Amma kwararre a fannin zamantakewar dan adam na ganin hakan ba za ta canza zani ba. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Shugaban mansabin jari a majalisar dattawa Okoyemi Bamidele shine ya kawo kudirin gyara dokar, inda ya bayani cewa manufar tsarin yana da kyau, sai dai ba a bada dama tsarin ya cimma manufofin kafashi ba. Okoyemi ya ce a majalisa ta tara aka amince da kudirin, amma an gano cewa aiwatar da shi yana da kurakurai, domin waɗanda ya kamata a ba su goyon baya wajen cin moriyar tsarin a yankunan karkara ba su ne suka amfana ba. Senata Muhammad Alin Dume yana cikin masu irin wannan tunanin.
A baya din kwaliya bata biya kudin sabulu ba gaskiya. Kuma wayansu sun yi amfani da wannan daman da ake cewa a yi ma talakawa talafi su je su haha da sa wayansu sunaye akai rubuta ciki da shi abun da ya gashi bai yi ba. To shine ba wannan lokacin shi shugaban kasa ya nuna damuwansa, kuma ya nuna commitment nashi akan cewa gara a yi ma dokar gyara don kwaliya ta biya kudin sabulu. Kuma ni kamar ni da sauran gaskiya muna so mu sa ido akai, don da farko tukuna da an yi tsari a cikin dokan wanda za su bi, to da ba za su samu hanyar da za su ji su tafka magudin da suka yi kwanakin baya ba.
Menene majalisar za ta yi na daban domin ci gaban shirin, duk da cewa bangaren gwamnati ta dakatar da shirin a yanzu? Senata Muhammad Tahir Mangulo ya ce mai da tsarin a karkashin shugaban kasa zai haifar da tsame ido.
Ai, shugaban kasa shine uwa shine uba a kasar nan. To saboda muhimmancin da fifiko da muka ba maganan tallafi ma mutanen Najeriya da suka zabe mu, mara galibu ne shi yasa muka kawo wannan ma'aikatan karkashin shugaban kasa. Amma in sun tashi zuwa bada bayani, za su bada bayani akan wannan ma'aikatan ma shi shugaban kasa ba tare da an sa wani tsakanin su ba, ba tare da minista ba ko kuma wani jami'in gwamnati ba.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewar dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya tsokaci yana cewa
ayyan Najeriya ne za su gudanar da aikin, in ba wai an tsaya tsayin daka an duba an fara hukunta mutane wanda aka ba alhakin kulawa da jama'a da haƙƙin jama'a da abin da ya kamata jama'an Najeriya su samu ba, kullun aka canza gwamnati sai an samu wannan canji wanda kuma zai maida annu agogo baya. Yanda kasashe yake ci gaba shine in ana gudanar da ayyukan jama'a ana nazari ana dubawa me aka yi akan daidai, me aka yi wanda aka yi a bisa kuskure, me ya kamata a gyara, waye ne baya aiki da ya kamata a sallame shi. To irin wannan ne yake sa kasa ya ci gaba, ba wai in aka canza gwamnati ko kuma wani yayi kuskure fadan zai koma inda wannan wato tallafin zai zauna a ko fadar shugaban kasa ko kuma wani hukuma daban ko kuma a wai su sashin ne daban za a ba wannan alhakin kulawa da wannan abu. In dawowa ne a maida hankali akan yanda ake gudanar da shi, kuma ya kamata a ce yanda abun yake a barta a haka.
A karkashin wannan tsari na NSIP akwai batun Empower wanda shine ɗaya daga cikin shirye-shiryen zuba jari da gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kafa domin magance rashin aikin yi a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoton da ta aika mana daga Abuja. Masu haraka da dai amanta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koshi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai wurin Zainab Babaji wakilin mu da za ta aika mana da wannan rahoto daga jahar Nasarawa.
Tun bayan da kotun sauraron kararrakin zabe a jahar Nasarawa ta yanke hukunci ne ake ta samun cece kuce tsakanin al'ummomin jahar yanayin da ke neman rikidewa zuwa na addini. Kafofin yada labarai daban-daban ne suka ruwaito cewa an ji gwamnatin jahar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule na wasu kalamai kan hukuncin na kotu, kamar yadda jaridar Daily Post ta ranar 12 ga watan Oktoba ta ce gwamnan ya zargi alkalai biyu waɗanda Krista ne da suka yanke hukuncin cewa ba shine ya ci zaben gwamnati a jihar Nasarawa ba da cewa ba su yi mishi adalci ba. Kan haka ne na nemi jin ƙarin bayani daga gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule. Ko me zai ce kan kalaman da wasu ke gani zai iya haddasa rikici a tsakanin al'ummar jihar?
Ni ko kadan ban taba maganan cewa wani Krista ko wani musulmi ko wani yayi min adalci ko bai adalci ba. Wato shi siyasar mu na jihar Nasarawa siyasa ne da ya riga ya gaji haka. Kana zaune wani zai maka cinne, kana zaune wani zai ƙarya ya ce ka faɗi abu, kana zaune wani zai je ya ce baka faɗa ba. To Allah ya sa wannan magana da aka yi an yi magana ne a university a Abuja. Kuma akwai manyan mutane da yawa a wajen, kuma magana ne na kusan minti 30 ina yi. Amma yanzu an dauki minti ɗaya ne kacal aka yanke aka ce ga abubuwan da na faɗi. To bari miki bayani. Abin da na fara faɗi shine kuma a wannan taron, taro ne da aka kira ni a bani ƙarin girma saboda me, saboda yaya muka yi muka zauna lafiya a jihar Nasarawa. Aka bada misali inda tun da na zama gwamna na yi ta kokarin zaman lafiya har lokacin da muka tafi jihar Benue muka nemi zaman lafiya tsakanin gwamna da Fulani da suke can. Aka lokacin da irin wannan tashin hankali ya tashi a jihar Plateau na sake tafiya wacan, akwai lokacin da kuma TV da jikun suke da damuwa a jihar Taraba, ni suka zaba suka zo nan jihar Nasarawa suka nemi ya za mu yi musasanta su. To saboda waɗannan abubuwa aka bani wannan ƙarin girman da yabo da aka yi min shine aka kira ni. To a lokacin da aka kira shine na ce to mu kan mu a jihar Nasarawa muna da damuwa na mutanen da suke so su shigo su sa mana addini a cikin siyasar mu wanda kuma ba shi da amfani, ba shi da kyau. Na fara nuna cewa akwai lokaci kafin a yi zaɓe akwai wani babban pastor, ban ma zage shi ba, na ce babban pastor wanda ya fito ya ce dan menene ba za a Krista ba zai zama gwamnan jihar Nasarawa ba saboda haka yana son kristoci su zaɓi Krista a wannan karon. Na ce to irin wannan magana su ne suke tada zaune tsaye, shi ne kuma ya sa waɗansu kuma daga cikin musulmai su ma suka fito suka yi waɗannan maganganu. Sai kuma na zama ni ne mai sulhu tsakaninsu na waɗannan su yi haƙuri, wannan su yi haƙuri, domin duk wani gwamna da ba zai so zaman lafiya a jihar shi ba ai gwamnan arziki ba ne. Ai gwamnan arziki shi ne wanda zai so a zauna lafiya a jihar shi, shi ya sa muke ta ƙoƙarin ba da haƙuri yin sulhu saboda a zauna lafiya.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule ke bayani kan wasu kalamai da aka ce yayi da wasu 'yan jihar ke ganin zai iya zamewa matsala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla, an gaida Zainab Babaji. Masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shiri zai duba wani babban al'amari ne da ke faruwa a Najeriya.
na hatsarin jiragen ruwa dake haddasa asarar rayuka masu dimbin yawa a cikin ɗan shekarun nan musamman ma a yankin arewa maso tsakiyar kasar tsakanin watanni uku an samu hatsarin jiragen ruwa sau uku kuma sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu akalla mutane 26 suka rasu a wani hatsarin kwale-kwale inda galibi mata da yara ne suka mutu a cikin kifarwar jirgin ruwan a ranar 10 ga watan Satumba a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya wanda ke zama hatsari na biyu a yankin a cikin wannan lokaci a cewar hukumomi kakakin gwamnatin jihar Niger ya ce rukunin masu aikin ceto sun yi bakin kokarin su suka ceto sama da mutane 30 a wannan hatsarin jirgin ruwan da ya faru a gundumar Makwa a jihar ta Niger waɗanda hatsarin ya rutsa da su suna kan hanyarsu ne wurin gudanar da harkokin noman su da suka hadu da wannan hatsarin sai dai ba iya tantance musabbabin kifaiwar kwale-kwalen ba kuma ba iya gane ko suna saye da rigunar kariya yayin da suke cikin kwale-kwalen ba sanarwar gwamnati ta kira ga yin amfani da rigunar kariya kanin ta kira ga mutanen yankin da su guji yin cunkoso a cikin kwale-kwale a farkon wannan watan Oktoba kuma an samu wani mummunan hatsarin kwale-kwale inda fiye da mutane 30 ne suka nutse cikin ruwa a garin Yawuri na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya ga dai rahoton da wakilinmu Muhammad Nasir ya aika mana akan haka
kwale-kwalen ya dauko mutane ne da aka kiyasta yawan su ya wuce mutum 50 sun fito ne daga jihar Niger zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi wadanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin karfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen daga nan sai ya nutse da mutanen Alhaji Sani Yawuri a gaban irin salamarin ya faru.
Ya dige ya nuce kuma gabana ya nuce gabana ina nan ina kallon yadda aka yi ya nuce.
Ya kai ya nuce.
Yana cikin tafiya shi kawai taguwa iska ne ya yawa. Yana cikin tafiya kawai kawai ya buga taya ya buga mai kawai sai jirgin nuce daga mutane sau kama tuma sau kama tuma ina kallon suna suna tuma ina kallon suna tuma. Ina kallo ina kallo gura-gura suna nucewa gura-gura suna nucewa. Saboda iska ya yawa.
To wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nutsewar jirgin?
Yanzu ga sanarwa na ta
Shugaban karamar hukumar mulkin Yawuri ta jihar Kebbi Bala Muhammad Yawuri ya ce kwale-kwalen ya dauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru.
An dai kawo dauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum 10. Eh da mutum 30 da wani abu suna nan cikin ruwa har yanzu ga da nake magana da kai jirage suna can mun sa mun sai kayayyaki na nuta da yaggwaje da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake sannan kuma a samu a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa da sun yi kasa suna nan cikin ruwa sun yi kasa saboda haka lalabar su annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nuce a gano inda yake sannan a gano ina sauran jama'a suke a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wanda a tattauna da
irin haka ya faru a jihar Sokoto wanda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako inda kwale-kwale dauke da 'yan mata 11 ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta Yabo inda 'yan mata 6 suka rasa rayukansu kamar yadda dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abubakar Shehu Shamaki Yabo ya tabbatar
an samu hadarin kwale-kwale a dan tulle ta cikin gundumar Turankawa inda wannan kwale-kwale ya dauko mutum 11 daga cikin su akwai 'yan mata 6 waɗanda suka rasa rayukansu inda aka samu ceto mutum 5 kuma ana kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi dauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan hadari ya rutsa da su.
Haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laƙumin rayukan jama'a duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin. Irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin Wara mai makwabtaka da garin Yawuri duka a jihar Kebbi inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yau ne hatsarin jiragen ruwa ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. a tsakiyar watan Yuni ne kuma aka tabbatar da mutuwar mutane fiye da 100 bayan da wani jirgin ruwa dauke da daruruwan masu zuwa daurin aure ya kife a kogin Niger kamar yadda ƴan sandan yankin suka shaidawa kafafen yada labarai a lokacin to bari mu dakata a nan amma za mu ci gaba da bibiyar irin matakan da mahukunta suke dauka na gajen an rage yawan hatsarin jiragen ruwa a Najeriya da ke sanadiyar mutuwar daruruwan mutane yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa musamman Julie Lizard Gresham da ta hada sautin baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla masu saro da fatan an dawo lafiya yanzu kuma ga wasu sakonnin da kuka aika mana ta email
sakon farko na hadin gwiwa ne da ya fito daga haddabi ne komfita mai yama jihar Kabbi a Najeriya da Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Sanin Suma da Tayi da Magaran sai Isa Jikan mai saje Toro kuka ce salam VOA Hausa muna fatan alheri ga dukkan al'ummar musulmi ganin wani watan na Maulidi mai zuwa nan gaba idan rai ya kai sai wani sakon na hadin gwiwa da ya fito daga Yusuf Maƙeri Madaccai da Yakubu mai aski Badaraka inda kuka ce salam VOA Hausa ayyana zama na musamman domin tattauna hanyoyin warware yakin da ake gwarzawa tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila da kasashen Laraba suka yi yayi daidai musamman ma sanye da rikicin ke kara bullo da sabon salo na halaka talakawan da basu san hawa ba su san sauka ba da fatan sauran kasashen duniya za su ba da haɗin kai a yi mahutar rikicin kwaf daya sai sako na gaba naka ne Aminu Adamu Malam Madori da Comrade Hassan Hamza su da tankarkar da Comrade Umar baban yaya sabon gida a jihar Jigawan Najeriya kuka ce salam VOA Hausa fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku hakika matsalar tsaro da ta'addabi yankin mu na arewacin Najeriya babu wata mafita da ta rage mana mu al'ummar yankin sace komawa ga Allah wajen gudanar da kyawawan ayyuka da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala sako na gaba na akanin Shehu Adamu Rajau inda kai ma kace salam VOA Hausa jinjina ga shugaba Tinubu bisa bayar da umarnin shigo da wasu nau'ukan abinci kamar shinkafa da sauransu da yayi a bayan shugaba Buhari hana shigowa da su fatan mu shine Allah ya sa hakan ya zama kula samun saukin kayan abinci a Najeriya amin summa amin sai wani gaba da ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger kace salam yau ya Hausa fatan alheri gare ku baki daya kace kage haramcin canjin kudaden kasashen waje domin shigowa da kayan abinci cikin kasar mu Najeriya abu ne mai kyau kwarai da gaske duba da cewa yau kusan shekaru 8 da aka haramta shigowa da kayan abinci na ukan shinkafa in banda tsadar farashin shinkafar babu abinda haramcin ya haifar kuma sauraro muna fatan za a ci gaba da aiko da sakonni masu ma'ana
to madalla da haka muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice to a takaice rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba Palestina kusan sa'o'i 6 su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza yayin da dabban mutane suka bar gidajensu bayan da aka fada sanarwar su fice daga yankin gabanin harin da ta yi sojojin Isra'ila sakai ta kasa ku bi umarninmu ku koma daga kudancin wadi Gaza a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila ta IDF Richard Hedge yayin wani taron manema labarai a yau Asabar yana mai bayyana cewa waɗanda suka tsaya arewacin wannan yankin ta yiwu su fuskanci hari daga Isra'ila al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da daukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Isra'ila da kuma harin da Isra'ilar ke shirin kaiwa Gaza inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan Isra'ila da kuma masu yantar da ita a biranen Amurka. Eric Singerhurst, jagoran haɗakar ƙungiyar Yahudawa ta nahiyar Amurka ta Arewa, ya shaidawa muryar Amurka cewa al'ummomin sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro. Amma ya ce harin da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar din da ta gabata akan Isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban.
a bayanan da take fiddawa a duk rana game da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa daƙile duk wani kasuwanci da Ukraine ke yi a tekun Bahar Aswad ba zai amfani Russia ba. Girman yawan jiragen ruwan Russia a yankin tekun Bahar Aswad na nan tsaf a cewar sabbin bayanan, amma yiwuwar rasa sojoji da wato musamman a sakamakon siyasan ce idan Russia ta kai hari kan jiragen ruwa wato na 'yan kasuwa zai fi duk wata nasara da Russia za ta samu.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Daura da ta tana gabatar da shirin da Julie Levin Station da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fata alheri sai anjima ku.